لله جل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Da farko ina baku hakuri da kuka ga kwatsam an sa karatu yau. Alhali ba a saba karatu yau ba sai Asabar da Lahadi. Kafin ga muku dalili saboda irin wannan mufaja'a da kuma wani lokaci satin ma lokacin da aka saba sai zama bana nan sai dai kawai in an zo wani satin sai dai a ga sanarwa. To gaskiya ku riƙa dogara da wannan group din da shi mai jan karatun ne yake sanarwa cewa za a yi karatu lokaci kaza. Ya kamata duk wanda yake cikin majalisin inda yana da alaka da wannan abun social media musamman WhatsApp sai mutum ya shiga cikin group din don ya rinka gani. Idan mutum baya yi to ya samu wani da suke zama kusa da shi wanda yake mutaba'a sai ya ce mishi duk lokacin da aka sa ya sanar da shi. Duka samu mutum ɗaya wanda ka rike zai iya sanar da kai to ba za a yi karatun ya wuce ka ba, saboda mutane da yawa sukan ce mu ai su ban san an yi karatu lokaci kaza ba, ai ban san sun yi. To kaga ba wata hanyar da zan iya in sanar da mutane, dole sai dai ta wannan kafar kawai in ce mishi ya sanar da mutane. Don haka sai a yi hakuri. Yau Laraba ce, ba mu saba yin karatu yau ba. Abin da ya faru shine na zo da niyyar cewa zan kai har Asabar da Ladi, to kuma sai zuwa jiyan ina kan hanya sai na samu abin nan umarnin cewa zan tafi Sokoto a cikin weekend. To sai na ce a daga, shi yasa ba zai zama mu yi karatun ba. To sai yau kuma sai Allah ya sa aka daga kuma tafiya Sokoto, shi yasa yanzu mun yi na yau. Da an ce yau da gobe za mu yi ko? Yanzu Allah ya so ya yarda gobe za mu huta, amma za mu yi Asabar da Ladin da aka saba insha Allah. An gane ko? Dalilin tafiya ta Sokoto da har na gaya muku shine akwai wani littafi da aka sa na rubuta wanda zan je in gabatar da shi wa Sultan, wanda shi kuma za su kafa kwamiti da za a yi aiki akan shawarwarin da suke cikin littafin. Abin da yake faruwa shine kusan da Najeriya mu take tangal-tangal musamman da matsaloli da yawa namu na arewacin Najeriya da kuma musulmi. To ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli da suke damun musulmi shine abubuwan da suka shafi dokokin Najeriya, sawa'un suna cikin kundin tsarin mulki ko kuma suna cikin waɗansu dokokin da suke ƙarƙashin kundin tsarin mulkin. Amma waɗanda la'alla sun shafi yara a mustakbalinmu nan gaba, ko sun shafi mata, ko sun shafi harkar kotuna, ko sun shafi harkar zaɓe da siyasa da dai abubuwa da yawa, akwai dokoki da yawa daga cikinsu gaskiya ba su zauna da gindinsu a kan maslahar musulmi ba. To wannan dalilin ne yasa aka sa ni na yi rubutu akan shawarwari na menene musulmi suke bukata a cikin dokokin Najeriya idan za a yi gyara a yi. Wannan ya biyo bayan abubuwa guda biyu ne. Akwai lokacin da mu yanzu a jami'o'i muna da matsala sosai na wata sabuwar doka da aka sa wa jami'o'i da ake ce mata BMAS, wadda ta sa mafi karancin benchmark na darussan da za a karantar a jami'a. To waɗanda suke karanta shari'a ta musulunci tare da dokoki na turawa suna samun matsala ƙwarai da gaske. Wannan BMAS ɗin a yanzu da ta zo sai ta tsuke wato bakin aljihun ɓangaren koyar da shari'a. Wala Allah lokacin da su malam suka yi karatu, duk da cewa ya samu foundation ɗinsa na karatun zaure da karatun addini, amma daman bakin da suka samu na maddoji da yawa na shari'a ya zama a yanzu babu wannan damar. In ka tura yaro ya je karatu sai dai kawai a karantar da shi abubuwa na common law zalla, abubuwan da suka shafi Islamic law, duk da cewa ba yanda ake so ake yi ba, tun da ba da Larabci ake yin su ba, da Turanci ne. Wanda kuma ya kamata a ce ya zama ana koyar da shari'ar musulunci da Larabci, shari'ar bature da turanci sai mutum ya zama yana da duka background guda biyu duk wanda ka ganshi yana matsayin alƙali ko yana lawyer ya iya larabci a yanzu a tsarin Najeriya ya koya a gida ne amma ba a makaranta ba abinda ake koyarwa yanzu a jami'o'i na Arabic Arabic ne kawai da alifun ba'un da sauransu sai kuma a koya maka sunan kwano da sunan wane ne so kaga wannan goma zai taba sa mutum ya iya larabci ba kai yanzu har da tsarin Islamic studies wallahi mutum zai iya zama professor a Islamic studies amma bai iya jumla mufida ko ɗaya ba kuma na san professors da yawa a jami'o'in Najeriya wanda suke professor ne na Islamic studies wallahi ba za su iya rubuta jumla mufida ba kuma addinin musulunci professor addinin musulunci wanda yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke samu a wajen Najeriya akwai wani malami a nan Bauchi da na sama masa admission lokacin muna Malaysia yayi masters a yayi Islamic studies yayi masters ma Islamic studies yana neman PhD suka ce Islamic studies ame so da mu Najeriya ana ce Islamic studies suka ce ta ya zaka zo master of Islamic studies ka isa Islamic studies din ka zo master wani bangaren Qur'ani hadisi fiqhu lugar larabci aqida me nace Islamic studies suka ce ba zai yi ba ko suka ture suka ce ba za su baki ba so da ba yanda zaka ka zo master of Islamic studies ba zai taba yiwa ba shehu malami a Islamic studies ta wani bangare ai dole kai shehin wani bangare ne to duk duniya inda ake Islamic studies akwai takassus in banda Najeriya duk duniya ba za ka yi Islamic studies zalla ba sai da ce Islamic studies amma takassus din ka kaza yanzu za ka yi likitanci za ka zama likita ba wani ce likita haka kawai ba likitan me na haƙori na gangan jiki na ido ko dole ka samu takassus to amma Islamic studies za ka ce haka kawai shi yasa sai a tara maka baka iya komi ba kuma ka fito sai ga mutum ya zama professor wallahi nace muku ba zai iya jumla mufida ba to wannan dalilin ne yasa kwanakin baya alƙalai na Najeriya da ya gabatar da speech a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria duk da cewa ba shi da kansa yaje ba ya tura grand card ne na Kwara State sai ba da shawara cewa ya kamata a yi gyara a kundin tsarin mulkin Najeriya saboda musulmi suna da haƙƙoƙi sannan kuma yace ya kamata a yi gyara a wannan BMAS din saboda waɗanda suke karanta shari'ar musulunci ya zama da waɗanda suke karanta Islamic studies ya zama da larabci za su yi sauran abun kuma kai da turanci amma har yanzu a jami'o'in Najeriya Arabic ma sai a rubuta maka wai kana and its sisters sai ga mutane aka ka gane wannan magana kana wa akhawatuha da turanci za a koya maka ana koya maka larabci amma da turanci to wannan magana da ya faɗa sai zama arnan Najeriya suka yi ta rubutu ana ta zagin sa an zage shi sosai wanda an sani cewa mutuncin mutum ya zama CJN a Najeriya ya fi karfin wani banza haka kawai magana a kansa amma da yake yayi magana akan maslahan musulunci ne sai zama wannan to wannan sai zama dalili na farko na rubuta littafin don in kare martabarsa da kuma abinda ya faɗa ba ya faɗa da harshensa bane a madadin dukkan musulmi ne ya faɗa abu da biyu kuma shine wannan soki burutsun da ake taya a Najeriya akan maganar restructuring din Najeriya kuna jin yanda musamman ɗan kudu suke ta magana akan cewa suna so a wargaza Najeriya a sake fasalinta a wargaza a rusa sai a sake tunanin ya za a yi domin za a zo duk damuwarsu ita ce a ce man fetur nasu a ce duji ne damuwarsu mu kuma babban damuwarmu ita ce addininmu to shine na zauna sai na rubuta wannan littafi akan menene musulmi suke bukata in za a sake fasalin Najeriya ana fahimta ko to sai na hada da waɗancan abubuwan da shi CJN ya faɗa na maganar tsarin ilimi a Najeriya tun daga kan primary har zuwa jami'o'i me ya kamata a ce musulmi su samu wanda ya zama minimum standard na abin din musulunci annan sai kuma a kundin tsarin mulkin Najeriya me da me ya kamata a gyara saboda a ƙara ba musulmi haƙƙi musamman kuma akan maganar ɗabbaka shari'ar musulunci me da me abubuwan da mu muke nema in za a yi a kundin tsarin mulkin Najeriya sannan menene kuma dokokin da muke nema a yi fatali da su kar a sake ɗauko su kamar maganar gender equality bill da sauransu to waɗannan abubuwa duka shine sai na rubuta wannan akwai rubuce-rubucen da waɗansu suka yi kamar MURIC Muslim Rights Concern wanda take Lagos karkashin Professor Akintola da waɗansu akwai wanda su NASPAT suka yi to wannan ni sai nayi a madadin ungiyar izala su kuma wadancan sun yi to shine za a zo a hada an fahimta ko za a zo a nada committee ta yanda shawarwarin da ni na kawo da shawarin da wadannan suka kawo menene wanda zamu hada sai a fitar da matsayar al'umma musulmin Najeriya gaba daya an fahimta ko to wannan shine zan je in kai wa sultan sai zama supreme council of islamic affairs da take karkashin sultan ita ce za ta karba sai ta hada mu gaba daya mu kuma sai kowa ya kawo ni dai a madadin arewacin Najeriya gaba daya ne wanda mu muka san damu mu duk da cewa na hada hada maganganun haƙoƙi na kudu maganar samun kotunan shari'a da sun dade suna nema da sauransu da kuma maganar an gyara tsarin ilimi ni ban yi akan maganar arewa ko izala ba na akan kawai al'umman musulmin Najeriya gaba daya ne to amma ta yiwu akwai wanda ni kuma ban hango ba su kuma sun hango to aka zo aka hada sai a tantance sai zama mun mika shi zuwa ga wato za a zo kuma daga baya ai national council ai national conference on sharia in Nigeria to wanda shi kuma za a zo a karbi kasidu ayi jawabai ai wato sai a dauki kundin da aka tsara sai a mika wa majalisar tarayya ana fahimta a bawa national assembly cewa mu ga abinda muke so a gyara mana inda ai restructuring din Nigeria sannan kuma a tare yan siyasa da gwamnati da ministoci da waye mu kowa indai mu musulmi muna da haƙi a Nigeria to a siyasance ga abin da muke so a kula mana wannan shine manufar wannan littafin kuma an riga an gama duk da cewa bai riga officially an yi launching ba amma na riga na fara bayarwa shi yasa waɗansu za su gani sun samu wanda ba su samu ba su yi hakuri sai an yi launching za su samu an fahimta ba Allah ya samu dace amma dai yanzu tafiya ta zuwa Sokoton an daga sai zuwa wani lokaci insha Allah Allah ya samu dace to Na'am ga tamana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abinda malam yanzu ya dan yi bayani kadan abinda dama muke kishirwan sa kenan. Alhamdulillah wannan littafi ina da copy sai na library na inda kuma da na personal copy din. Da yake na biyu kafin mai wancan tafiyan da za a je da wani littafin mun zauna mu tattauna shi wasu abubuwa amma dole yanzu amma ya dan kadan minti biyu wannan hubbasa da suke yi wani abu ne sai a ganshi kaman kankani yana bukatan addu'a yana kuma bukatan mu bada goyon baya na gaskiya wallahi abinda ke damuwa arewacin Najeriya muka rasa hadin kai muka rasa gaba muka rasa baya ba don Allah na son mu saboda addinin da muke da shi ba da kuma wasu dalilai da shi ya fi mu sani Allah wallahi tallahi mu a Najeriya musamman ko ya tsamu daga sai an yanke Allah sai an yanke amma saboda wasu dalilai ubangiji Allah ya san dalilin da yasa mu a hakan har yanzu dai muna barazana to mu ne muka warware duwawun kanmu ke zaman to ba ma da galibi ba ma da komai a cikin al'amuranmu mun yi tattaunawa nan zance da shi mun tattauna abubuwa kuma tabbata malam ya dauki waɗannan fahimtar da shi na san ya fi na kai amma kuma ya gano har yanzu wasu abubuwan da aka nufa shine wata kida zuciyar al'umma lokacin da Bakure ya fito da maganar shari'a musulunci a 2001 ko 2000 aka kama shari'a musulunci a wannan lokacin an fito da fafafafaf da gaske kuma ya yi tasiri ko ba komai wannan abinda aka yi dama abu san jiya ta murna shi da yake bai yahu ya san yahudanci ya kwanta min sai ce political sharia will fade the real sharia will remain haka ya fada and the political sharia faded political sharia faded who faded mu muka yi tarin da yake fada na fada yawa alasirika sharia kotofin nan na Bauchi da kansu suka yadda cewa duk shari'a ta zo gaban su in ba akan islam pastor law bane kar jefa da suke yi idan ka dauka ka kara daga afa anan doma lokacin da aka yi shari'ar musulunci ina cikin task force din da aka gama an yi kundaye uku daga cikin kundayen akwai kundin shari'ar musulunci mara biya kan ta je tamba ya tema abubuwan su a can a Malaysia lokacin da yake can yayin Allah ya san su akwai sharia penal code akwai sharia criminal procedure code akwai kuma abin harin sharia code procedure rules akwai shari'a court law wannan saboda auren da muka dauka don a wancan lokaci bazan fada an yi barazana mu'azu an tashi sosai mu'azu kuma ya bi shi ma sauran su suka bi aka dai kakkafa shari'u da kotuna su shari'a commission su ga sunan duka duk wannan product ne yace na zuwan shari'a musulunci agitation shari'a musulunci aka yi wannan abubuwa to mu musulmanci muku mu musulmai din mu ne matsala ba ma so anything ba wai gina gangan jiki ba ba shine da mun wallahi ba magana ruwi a cikin al'amari mu a cikin shari'a court of appeal na musulunci a Bauchi su ne da su aka musu shari'a musulunci gaban su ce ba za su yi ba saboda ba su da hurumi alhali ga dokan menene yasa shine ai wallahi in muna da imani ni in ni shari'a za ta zo gabana ko bana da hurumi in dai kai shari'a musulunci ce zan kenna da hurumi in yi the worst you can do shine court on appeal su ce su je su warware yanzu tare da nake akwai wanda suke tsare a kurkuku na tun lokacin da kai shari'a musulunci wanda za a yanke musu hannu wanda za a yi kaza me yasa an ji tsoro ne har yanzu alƙalan a can sun yi tsoro su ce su je su warware duwa saboda su san abin da zai biyo bayan an dawo a kasa to amma ku da kanku kuka burtse kuka cire rigan kuka cire wandon kuka tsirara kuka muku ce ko ba kowa bane ku kanku kuna tsoron yin shari'a musulunci to waje muku wai a ce wai ka dauki rikicin land ka je shari'a court of appeal sai ba su da hurumi a jefi file din ka je sai ka je high court a je kai balle maganar criminal procedure a ce in kai appeal sai a ture shugabannin su ture su ce ba su da hurumi a tafi high court kuma high court din akwai arna kuma za a wanda a shari'a musulunci arna suna procedure suna presiding akai mu akwai arna gurin mun sa an yi ta kokari da ran cewa akwai arna yanzu kadan ne kuma ɗaya ne ma zan ci ma uku kuma ban fata su karu in aka zo shari'a musulunci arna ne zai zama kai maka presiding wajen 90 bisa 100 yanzu su kansu high court din abin ya musu yawa shari'un da ake rikici duk shari'un daga apa shari'a court wanda ke zuwa high court sun ninni kalmar magistrate muna da magistrate wajen 15 amma shari'un da ake da su na appeals na kotunan kasa na apa na shari'a musulunci sun fi ninkin abinda ake kai wani high court saboda nan sun ce ba za su yi ba su da hurumi waye wani mana gindi mu muka warware don haka malam ina ga maka wannan ina faɗa na wato ina ƙara maka har yanzu tutorial ne ina ƙara mana wani abu hasken da in an je gurin manyan a faɗa musu kar ku aiki ayi nan ayi can ayi nan ayi can sannan wajen agitation din kafin aje lokacin da za a bi sawun abin a tabbatar da shi ya zamanto kuma ana fuska biyu ne ni ba na fatan ce fuska biyu suke wallahi da gaskiya ake yi amma ina fata ba a fuska biyu a ciki saboda an san mutane musulmi su taso da agitation na shari'a amma a can a ce za a gwada musu sai a je banza inda aka tura kuma National Assembly ba za su kome ba saboda dama zaben ruhi aka yi kudi aka biya aka musamman mu a arewa kudi aka biya aka tafi National Assembly ba da su ma san abin da ake yi na harkar ma mulkin ba balle ai magana harkan addini don ba shine ajandar su ba duk kuka gansu ma to malam wannan na faɗa mu kalubalen da ke gaban mu kenan amma wallahi muna roƙon Allah da addu'a da agitation a daure musu gindi kai kan ne mana wannan bayani muna addu'a muna bin saurayi kafa akwai social media ana ta tutturawa ana bayani ga abin inda ake kwana gashi nan idan aka ga abin yayi wuta yanzu a social media ake yi to ba wani ja'irin da member National Assembly na musulmai dan an zo voting a sa shari'a kundin tsarin mulki dai ce a yana san ya san cewa yana da kafin ya bar gurin sa yazo nan mun kashe shi and so what a ce ka daga hannu ka ce kana sa shari'a musulunci a cikin kundin tsarin mulki wallahi ban barka ba za mu barka ba in ya so bayan mun kashe ka a kashe mu a ce mu yan ta'adda ne ba ta'addin sun kenan ba to wannan shine language din shugabannin mu kenan irin wannan saboda sun safifi ta duniya in ba wannan language din suka sani ba abinda suka tara da dukiyar da rayuwar da su rasa shi ba wallahi tallahi simalan sai kun gama zaga kun gama kome wasu shaidanu a can da su warware ginku dindi ba za a yi ba don haka ne yasa wannan shu'uri ne malam jama'a sai mu tashi tsaye mu musu addu'a mu kuma yin bani da irin waɗannan methodologies da muke da su gaskiya ne kan ba shari'ar musulunci a tsarin mulki wannan gaskiya ne babu shi amma ana tsoron mu sai in mun warware kan mu duwawo tawwa in muka warware wannan to banda amma ana tsoron mu har yanzu don har yanzu inda ake shari'ar musulunci an kasa zuwa court of appeal a warware abinda aka yi na shari'ar musulunci in ba yanzu da muke warwarewa da kanmu ba wadannan azzaliman su ma Allah zai warware su saboda haka muna roƙon Allah ma Allah taimake ku Allah ba ku nasara kan wannan abinda aka fuskanta akai sannan mu kuma Allah sa da gaske muke yi kan min fiati qalilatin galabati atan kaseeratan bi idhnillahi lam asabir in mun yi hakuri mun yi musu addu'a mun bi su mun kuma daure musu gindi da gaske gurgurun yanda za mu iya in aka ce za a musu kule mu ce tas to in Allah ubangiji ya da zai yi wannan sarkin wadancan marasa kunya musu ke tashin kunyan su aka bi musu balle ku naku na gaskiya ne in ka mutu da gaske akan wannan da gaske ke bana ta asubanci bana abin nan kai na wannan na abin nan hamasa ko wani abu a'a na gaskiya din inda gaske kake yi da gaskin kake yi Allah zai taimake ka koda wasu da su raka rayuwar su da su rasa dukiyar su da su rasa amma in sun dinda dalilin su an daukaka bayan su ba za ta yi wari ba in Allah ya yarda su kuma za su yi wari a kabari ba Allah shi taimake mu ba Allah ba ku nasara kuma ban mana fata ubangiji Allah zai sa waɗannan abubuwa su yiwu a kafin 2023 inda hade inda wargaje wallahi assalamu alaikum warahmatullah
za shiga ta mala wani lokaci sai dauka mu matasa ne zamu iya irin wannan amma in dai da tije sun yi sai injina ƙara jini ashe zamu yi abin da gaske 2500 a sake wai an samu 2500 sai an cika tashi kudi bai cika ba nawa ne ake nema ma 4000 to ku zagaya sai zagaya za a cika to alhamdulillah kai me tambayar ka salam da dole bane wai yake cewa idan mutum ya zama ya kwato danka kuma yaron bai gama shan mama ba sai aka ba da shi kawo shi gidansa sai ba matarsa wadda ba ita ce uwar dan ba dole ne ta shahar ba dole bane ai ba danta bane ai Allah ya dora mata ta shahar da danta na cikin ta ne wal walidatu yurdina aulada kunna danta shine ya zama dole kan can ba dole bane ba bai cikin abin da Allah zai kama ta in ta kiyarda amma in dan mutunci ta yarda ta karba za ta samu lada in ta karba saboda mutunci za ta samu lada amma ba danta ba zai zama mata dole ba sai sai masa madara na'am amma me yasa ma zai karbo ma daga wurin uwar ai babu wani dalili alaji da za ta kwace yaro daga wurin uwa tana yaro yana shan mama ai ta mutu ko ta zama kafira ko ta zama kafiran ma tunda da ya shan mama ne zalla ka bar shi ya sha na uwarsa ai ba zai sha kafircin ba yana gama sha ka kwato shi amma ka raba shi da shan mama kan alaji abin gaskiya sai in yayi muni sosai na'am sai ta shayar? Aha. Ana zo da lafiya. Naji. Naji dai. Sai karbe. Bai kamata ya karbe ba. Sai mayar mana. Ba mun ce maka mutum ya ji sai ya gyara ba. Sai mayar. Ko an ki kuma zuwa ga musu malam. Ka sai na nasi. Dole mayar. In dai shari'a za a bi. In ka karbe uwa danta bai kai lokacin da za a karbe ba kuma ba wai bata cancanta bane ka ji wannan wa'azin ka mayar ma uwar shikenan ku za san ta an je gaban Allah na fara amma daga bayan na gane na sujudan ba'adi me a ciki wanda ya ba'adi ai sallarsa ta yi wane abin muka ji namiji ba a cikin duk abin da muka faɗa nan ba namiji sai uba kadai duk harkar nan ba namiji a ciki duk harka ce ta mata na'am haka ne to amma ka dan gane wani abu akwai bambanci fa ta tamala yanzu fa Najeriya ta wuce bayan da kake tsammani wannan democracy na Najeriya a yanzu ka gane duk kundin tsarin mulki na Najeriya da yayi amfani duka inda banda na farko na 1963 ko na 1959 dukkan su lokacin mulkin soja akai ba za a iya yin constitution a yanda kake tsammani a yanzu na farko dai a cikin wannan tsarin na siyasa ba za a iya gyara section daya kai ko kalma daya a cikin constitution din Najeriya ba sai an samu two third majority na nasu sannan kuma sai an samu na dukkan sauran majalisan dokoki na jihohi kafin a taba section daya kai ko kalma daya ce yanzu abinda muke nema a cikin constitution din Najeriya mu musulmi a yanzu mafi karanci shine ba a ƙara ko kalma daya ba a cire kalma daya shine abinda ya gagara duk inda daga section 227 zuwa duk inda sunan Islamic law yazo a cikin constitution din Najeriya da aka zo na 1999 wanda da shine zamu fara sai Obasanjo ya ce a ji a dauko na 1979 wanda a cikin shi na 1979 shine yana daga cikin wanda yafi kowanne illa wa musulmi saboda lokacin don professor ya dudu tun muna makaranta muna jami'a muna aji biyu yake ce su suka je suka rubuta na 1979 din an yi ta rigima akan cewa maganar mata da aka zo freedom from discrimination sai aka ce wai musulmi suna tauyewa mata haƙi da aka a cire maganar rabon gado a hannun musulmi ya zama kawai a yi rabon gado irin na turawa sannan muka zo aure ana cutar da mata ana yin mata huɗu shi ma ya zama irin na turawa mace ɗaya wannan abun yace suka matsa da aka zo a cikin wannan chapter 4 din kafin aka tabbatar da cewa ba a shigar da maganar mata ba a shigar da maganar gado maganar waye ba kana fahimta don haka sai aka dauko replican abin da yake cikin 1979 sai aka sashi a cikin 1999 kawai canza masa section aka yi wancan ya fara daga section 30 wannan ya fara daga 33 shikenan yi abin da aka yi yanzu baka isa abin da muke nema da aka ce Islamic personal law shine mallaka yake ta magana akai muna so a cire personal din sai zama Islamic law so dan an ce Islamic law ya zama shari'ar musulunci shari'ar musulunci kuma is all encompassing amma an ce Islamic personal law to ya zama abubuwa biyar kawai daga aure sai saki sai rabon gado sai wakabi sai wane ne abubuwa guda biyar kadai amma in aka cire personal ya zama Islamic law yanzu ko rigima tsakanin wani da wani kase nido na madara baka isa kaje kotun shari'ar musulunci ba in dai akan law of contract ne baka isa akan lallo ba baka isa iya abinda zaka yi shine rigima tsakanin ka da matarka rigiman gado rigiman wakafin masallaci shine kawai abinda za ka iya zuwa shari'ar musulunci shine abinda yake ce maka inda zaka kai ma daga nan a fara ballantana ka zo ka kai maganar haddi ana zuwa za su zo soke ne suke basu da jurisdiction kana bayinta saboda haka wancan maganar da kake yi 1946 lokacin da aka yi UNDHR United Nations Declaration on Human Rights aka ce kowace kasa wadda take member a United Nations ta kawo constitution dinta a wancan lokacin ne gwamnatin Saudi Arabia ta kawo Qur'ani mai fasaran turanci tunda ne ma ake ku shigo sai aka yi da karba yanzu ta isa ta zo ta ce yasa tunda riga an rubuta ya wuce ai ko bi karka bari tun farko ayi ne musulmi sun yi sakaci tunda daga farko aka samu matsala constitution da muke da shi na 1986 ka gane na 1986 na lokacin baban gida shine constitution da yafi kowanne maslaha wa musulmi a Najeriya amma yanzu babu shi babu sunansa kwata-kwata saboda lokacin da aka yi gwamnatin ungulu da kan zabon nan ba ku manta ba. Turaban gida ya zo ya tafi shikenan aka zo aka yi zo ayi Abdulsalam dama shi bai wani magana ba sai 1999 aka ce za a rubuta constitution don za a yi sabuwar gwamnati. Kana fahimta? To wannan shine dalilin da yasa yanzu kafin wannan aiki ba garamin aiki bane barin ga maka. Ni kawai alhamdulillah iya abinda zaka iya ne in Allah zai tambaye ka me zaka iya. Mun je muna ta karatu mun tattara kwalaye mun tattara waye abinda ka gano me zaka iya wa al'umarka kuma kan addinin kan Allah ya tambaye ka me zaka yi shi yasa nayi wannan aiki. Amma wallahi in dai don frustration ne ba zaka wannan ba don zai wahala ya ci nasara. Amma dai kai naka fasayyarallahu amalaku Allah shi zai cika in zai yi. Yanzu ko da zafin naman mutane ma na akan maganar shari'a irin wanda aka yi a 2001 yanzu babu irin wannan ruhin a cikin mutane. Mutane yanzu duk damuwar su akan maganar siyasa mai za su samu ne a wancan lokacin ba riga an gane munin wannan damuwar ta cewa an zo siyasa an zo zabe. Yanzu damuwar mutane duk wa'azin da kai wallahi wa zai raba musu kuɗi ne. Duk wanda za a ce zai zo musu shari'a ko za ba shi suka damu da shi ba wa zai raba musu kuɗi ko kai ma walau tawa'attum laktalaftum fil mi'ad ko kai alkawari da mutane sai sun saba maka. Baka mu iya abin da zamu iya kenan mu yi a rubuce mu wayar da mutane kai mu samu wanda abin ya shafa mu ba su. Iya abinda zamu iya kenan. Allah ya gani muna fata in muka yi namu su kuma in sun je sun ga dama akwai su yan sanatoci da waye da na same su. Ka kawo wallahi zamu yi. Amma iya a magana ne. Saboda wani ya dauka ko zaka iya masa amfani a siyasance ta yanda in kace kaza in yazo zaka masa campaign. Ni kuma ban yi wa wani campaign ba don haka nan gaba ba zan yi wa wani campaign ba. Don haka iya abinda zamu iya kenan. Amma tsakani da Allah akwai kalubale ta kowane bangare. Kowane bangare akwai kalubale. Allah ya sa mu dace. Inda da gaske ne akwai waɗanda tun kafin ma lokacin da na fara aikin na gaya musu aida sun dauki nauyi. Uku sun billahi alazim yanzu wannan abun na rubuta littafin nan. Izala ce ta biya rabi ni na biya rabi da kaina. Wanda zai dauki nauyi ya taya ni ma duk da halin da nake ciki ni ma ni wallahi ni na biya rabi da kaina izala ta biya mun rabi. To ka gani? Saboda haka su ba wannan ne a damuwansu ba kuma sai da na gaya musu cewa wannan abun zamu idan mu sauƙa muku ne aikin da Allah zai tambaye ku akai. A matsayin ka na musulmi mai kaiwa musulunci ni na gama rubutawa zan baku ga sashen ga kuma abin da ake so ku yi. Kawai ka je yanzu in ka gara ma wannan littafin kawai ka ɗauki section ɗaya a ciki sai ka ɗauki sakatarenka ka ce ya rubuta maka ya maka drafting bill da wannan abun kawai ka je a karanta a baka ka je ka karanta ka gama naka ka je ka basu in sun gada ma sauran sun taimake ka sun yi kai. Amma kowa yana jin tsoron in ya ɗauko wannan za a ce dan pro addini ne dan waye ba za su yi ba. To ballantana ya ce zai sa kudinsa da za a yi abin ko in za a yi. Allahul musta'an. Allah ya kyauta.
Alhamdulillah. Shin wannan kungiya namu
yayi amma abin tsakani da Allah ya fi karfin social media. Kaga yanzu tsakani da Allah structure izala a yanzu tun da aka fara izala a ƙarshen 70 zuwa yanzu ba a taɓa samun a iya sani na tsakani da Allah structure izala da ta waye da tafiya da zamani kamar yanzu ba. Allah ya saka wa Sheikh Balalau da alheri. Wannan bawan Allah lokaci ɗaya na je na gaya masa wannan fikirar ya ce wallahi ya karɓa ka je ka mana. Kuma asalin abun ma ai akwai wakilan da suka je daga Bauchi lokacin da aka yi national conference akan tafsir wanda za a karantar da mutane tafsiri. Shi yasa kowa ya dauki madda ya je karanta ce ni wannan abun zan je karantar da malaman tafsiri su san menene matsalan Najeriya maganan nahwu da mantiki da waye in ka je zaka koya a gida amma wannan ba zaka je a gida ba. Shi na je na gabatar da paper akan malamai da suke tafsiri su rika yin magana akan matsalolin da suka shafe mu a gida bayan sun karanta Qur'ani ya zama ba kowa koya wa mutane sallah da alola ba. Kana fahimta ko? Su dinka sani ba menene ma haƙoƙinmu a matsayinmu na musulmi. So da in malamai ba su sani ba yanda za su yi su gaya waye zai gaya wa mutane. to da na gabatar da wannan ne waɗansu suka yi ta ji an yi ta sa wannan program din a Manara TV da Sunna TV sai suka ce to don Allah in fadada abun mana shine na tunanin in fadada shi ya zama littafi da asalin sa paper ce mai article ne mai shafi 15 ka fahimta to shine daga baya nazo na fadada shi kuma na fito da kowace matsala a iya abin da ni zan iya tuna wanda zai zo mu akwai kuma wasu matsalolin da ni saboda matsalolin Najeriya sun fi karfin ka ce kai karanka ba za ka iya lissafa su wallahi wallahi shi da Alhaji Yusuf ga can da ya karanta ya ce wai shi bai ma san matsalolin namu ba sun kai haka ai inda ka zauna kace za ka yi analyze matsalolin mu wallahi malam ba za ka iya gama ba yanzu je BBC suka kira ni wai asira ne ni akan matsalolin Najeriya nace to wanne wa matsalolin mu na musulmi nace a wanne ce a matsaloli nace masa matsalolin Najeriya a cikin minti 30 din ku yace a minti 10 ne ma kake da shi nace masa to wallahi ba zai yi ba nace masa ga maka matsalolin mu a siyasance ga maka matsalolin mu a tattalin arziki yanzu a siyasance a Najeriya ko a wurin FBI fa a wurin FBI kenan a record din su yanzu inda zaka shiga website din su zaka population din Najeriya muna 50 ne krista suna 40 su kuma traditionally suna 10 ko a wurin America musulmi su ne suka fi krista yawa ballantana sun yi wannan abun tun a 90s ne daga 90s zuwa yanzu mutane nawa ne suka auri mata huku mutane nawa ne suka haifi yaya 10 daga wancan lokacin zuwa yanzu saboda haka a yanzu in ma a lokacin muna 50 akalla yanzu mun je 60 kenan to yanzu mutanen da suke 60% sune majority constitution din Najeriya ya ce shugaban kasa da gwamna da dan majalisa da wane ne zai cancanta ya haune in ya samu simple majority yanzu muna da majority da ba ma simple majority ba yanzu mu kasa a ce koyaushe wai ba za mu iya wai musulmi ba su kai yanda za mu iya yin wai za mu iya muslim ticket ba da za a ce shugabanmu da mataimaki duka musulmi a ce a jihohi irin jihar Adamawa irin jihar Gombe irin jihar Kaduna irin jihar wane ne a ce wai kalubale ne ba za mu iya sa musulmi da musulmi mataimaki ba amma a jihohi waɗanda bambancin da ke tsakaninmu da su bai kai bambancin da tsakaninsu da mu a jihohin nan ba kamar jihar Plateau mu a iya Christian ticket amma ba a yi komi ba irin wannan yana cikin matsalolin da suke yin shurin masaki yanzu ka jira ka gani uqsimu billahi alazim sai ka ji anan Bauchin kana nan in an ci gaba da irin wannan democracy wallahi sai ka ji Arni yazo ya ce zai gwamnan Bauchi ko ka jira ka gani dare mutane su ce Allah ya sauke Allah kana jira ka gani yanda ake irin siyasar nan wallahi musulmi sai ya ji dangwala masa ka jira ka gani inde ya irin wannan siyasar ne da ake dare mutun Allah mai kiyaye Allah ya abinda muke cewa kenan amma yanzu gatan da arna suke da shi a Najeriya malai yanzu tsakani da Allah ka ga yanda kowace unguwa babu wata unguwan da zaka ce wai a cikin a arewacin Najeriya wai wanda ba musulmi ba zai iya zuwa zai zauna lafiya ba babu unguwar amma wallahi ka je kudu ka je ka gani sai ka zabi inda zaka zauna kuma sai kun zabi inda zaku iya yin masallaci a cikin wannan satin aka samu reverend fa a cikin coci yace bai kamata a rinka barin masallaci a usuka ba kuma aka je ka kona washe gari amma yana nan zaune yana nan lafiya ya ci burodi da shayi da safe ba wanda zai masa komi da yake ba musulmi bane amma musulmi yana fara wani abu za a kawo maganan abun nan wannan dokan da aka yi kwanan nan ita ce a kansa za ta fara aiki wai maganan ta da hankali da sauransu shi yasa matsala ta siyasa ko matsala tattalin arziki so nawa ne muna ga yawo gwamnatin nan akan matasan mu kullum in an zo kidaya sai ku ce wai arewacin Najeriya ita ce tafi talauci sannan mu north east mu muka fi kowa talauci mu muka fi kowa kaza to mun yadda mu muka fi kowa talauci to ku daga mu mana ba akwai dukiyar Najeriya ba mun ce ga matasan mu a ba su wani abin da za su yi jari naira 250,000 inda zaka samu yaro matashi ka bashi wallahi ya san yanda zai juya shi alal akalli ya rike kansa ya taimaki iyayensa ya taimaki yan uwansa amma gwamnati ko wannan abun ta gagara in za ta bayar din mata ce bashi amma sai da ruwa yanzu dan Najeriya don Allah matashi bai cancanci a bashi iya wannan kudin kyauta ba ka biya kudin makaranta ka biya kudin asibiti ka biya kudin wane ne komi da komi ba abinda zaka ce gwamnati ne take maka mai amfanin gwamnati a wurin mu duk kudaden nan an yi billahi lazi ka je ka ga yanda abin nan yanda ake amfana da su a kudu yanzu an yi wannan kone-konen bayan mun ce ba ma son wannan kone-konen sun kiza yanda aka yi ta yin kone-konen nan a Lagos suka sa yaran da suka je suka kona musu motoci aka kona waye ne yanzu an zo an kawo bill wa gwamnatin tarayya naira trillion guda an ce ko Buhari ya biya wannan kudin ko ba za a sa hannu akan budget ba saboda kai an gama rena mu mutum ɗaya ne ba aka samu a arewacin Najeriya shine ba farawa shine ya tashi yace to mu ma mu yi lissafin asaran mu ma mu kai aje a biya mu ka gani ko za ka saurare shi an yi ta kashe mutane a Katsina har yau kuma ana kashewa ba a daina ba har yau akwai ɗan gudun hijira a ƙauyuka a cikin garuruwansu a jihar Katsina da jihar Zamfara an yi zanga-zanga suka zo aka buga musu barkonun tsohuwa aka harbe su suka koma gida har yau din nan ba a biya bukatar ba akan cewa su fa ba su ce a yi musu komi ba a samu a magance barayi su daina kashe su su samu su yi noma su ciyar da kansu aka ce za su tada fitina aka kashe su amma ƴan sa suna farawa ranar 8 ga wata na October nan ranar 11 ga wata shugaban kasa yayi jawabi yace an biya musu abin da suke nema da yake su a kudu ne lokacin da aka fara COVID-19 tsakani da Allah fa tsakani da Allah ana mana adalci mu ba taba yin tunda aka kafa Najeriya 1960 zuwa yanzu ba taba yin gwamnatin da musulmi suka samu opportunity na representation kaman yanzu ba in akwai a tarihin Najeriya lokacin da aka samu 3 years of government duka musulmi ne suke rike da shi ku ga mu a ce da shugaban kasa bangaren executive da bangaren majalisan waye ne duka ba musulmi ne fa da senate da reps din duka musulmi ne da kuma judiciary ba a taba yin wannan ba wallahi a tarihin Najeriya ko soja ko ba soja ba amma dan Allah akwai lokacin da musulmi suka fi cin kashi irin yanzu mun yi bala'i mun yi huduba mun yi wane ne akan a cire kudin ruwan nan da aka ce za a bawa matasa bashi aka sa muka yi ta ƙarya aka sa muka yi ta fituwa muna ta huduba akan mutane su je su yi register kun je kun yi register akwai wanda ya samu ko CPR yanzu aka je aka sa Jaiz Bank aka sa waye shugabannin su Jaiz Bank suka kira mu suka ce malam ana so fa azurma mu ne kudin nan ba bayarwa za a yi ba saboda yanzu an zo an sa mana sharadi cewa duk wanda ya rubuto in muka yarda muka zo masa garanto Central Bank ta bashi kudi idan yazo bai biya ba mu za a kama ashe wayo ake yi ana so a karya Jaiz Bank ne ma aka ce duk kuje ku cika ta Jaiz Bank sannan abundan da kuma bankin Stalin da waye wanda suke shari'a Windows ta yanda za su ga cewa in suka karba suka yarda suka bayar ku kuma mutane ba su bayar kamar yanda na kudu mutane sun karba ba a fara biya ba har yanzu sun bar mutane suna ta yi daga baya sai an dade sai gwamnati rubuta cewa mutanen ba za su iya ba sai a ce an yafe musu mu anan gashi an bar mu an sa kudin ruwan mu mun ce haramun ne a karba sai aka suka matsa akan a sa kudin ruwa don in ba mu karba ba a sake mayar musu shi yasa na ita magana nace sora minti uku in ce riban ta halatta kowa ya je karba Allah ya tsinewa wanda ya da abin nan duk wanda ya bari aka je aka karba bai cire mara ba wallahi duk laifin Allah ya tara a kansa sora minti uku ba da wannan fatawa amma ban bayar musu malam wallahi abubuwan takeici wannan a tattalin arziki kenan yanzu ka duba sati daya a cikin satin da ya wuce kasuwar Dawanau wanda ita ce largest grain market a West Africa ta rubuta cewa za ta janye turawa da kaya zuwa kudancin Najeriya saboda rashin security na direbobi da sauran mutane a tsakanin wannan lokacin wallahi na rinka ganin mutane suna turowa daga kudu cewa wai ya sayi albasa yar karamar kwaya ɗaya naira 100 wanda ya ce ya rasa nama wanda ya ce ya rasa wane ne naman da ake ci a Lagos ya kusa kai naman da ake ci duka a arewacin Najeriya duk mu muke kai musu amma an ce mu ne muke da talauci sai ga sai ina ne talaucin duk abincin da ake ci a kasar nan mu muke nomawa ake ci sai ga sai ina ne talaucin yake to mun ce tunda kun ce muna da talauci a magance mana talaucin bashin ma a bamu wanda zaka biya tunda ba za a iya bamu kyauta ba tunda ba a baka magani kyauta ba baka sa yaronka a makaranta kyauta ba baka je ba abinda aka yi maka kyauta to tunda bashin ma da za a bayar me yasa shi kuma a ce bashin kuma sai an kara kudin ruwa akai tsakani da Allah dai nake ko maganar security shekara nawa ne yanzu ana kashe mutane wani malami ne anan inde malamin suna ne wanda ya tsaya da gaske bai ji tsoron ransa da na iyalansa ba a lokacin abin nan a tsakanin shekaru nan zuwa yanzu kowa baya zaune lafiya kowa hankalinsa yana tashi sannan ce to sai nace masa to wani bangaren kake so yayi shiru sai ce to kai magana kan addini zalla nace addinin ta wani bangare kake so bangaren ilimin addini bangaren abin nan kalubalen da muke sha daga wurin yan bid'a bangaren yan shi'a bangaren wace ce wanda kake so in yi magana yace ka faɗi abin da kake so saboda matsala Allahji barin ga maka wallahi in kace za in dai zaka zama analyst ne zaka rinka duban matsalolin da suke damun mu wallahi tallahi sai hawan jini ya kama ka Allah ya kyauta assalamu alaikum wa rahmatullah sai ranar asabar dawo an samu 2000 yanzu na ji magana